Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya kuma an sha ruwa lafiya. Binta Suleimani race tare da Grace Alher Abdu muka sake dawowa a cikin shirin mu na karfe 9 da rabi agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Karfe 8 da rabi kenan agogon Ghana. Yau Alhamis 30 ga watan Maris na 2023. To a cikin shirin za ku ji cewa a Najeriya kananan ƴan kasuwa da ke hada-hadar su a unguwar Mfake da ke gefen Abuja inda talakawa suka fi zama sun shiga cikin murna dakatar da mamaye musu kasuwa da kotu ta yi.
Ba wani sanarwa ba komai aka zo aka samu mutanen mu da ranar tsaka. Aka rinka shiga da mota da turan kayan jama'a. To ta wannan bangare jama'a aka rushe musu kasuwa babu sanarwa babu komai. Jama'a sun yi asara ba kadan ba. Ta nan kuma mun je musu da hukuma mun san akwai doka.
Kotu ta bada umurni cewa da Buhari da chairman na Buhari Area Council da Buhari Area Council da ita matar da kamfanin ta da suke ginin kasuwar gadan-gadan an dakatar da su daga yin wannan aikin.
Za kuma ku ji wani alƙalin kotun birnin Yamai a jamhuriyar Niger ya sallama wasu jami'an kungiyar kare haƙƙin jama'a ta NPCR waɗanda hukumomin suka tsare a kurkuku a makonni da suka gabata a bisa zargin su da yaɗa labaran ƙarya a kafafen sada zumunta. Muna kuma tafa da labaran wasanni daga Najeriya kafin mu saurari karatun Alƙur'ani mai tsarki. Amma kafin nan ga Grace Alheri da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakken labarai mai karantawa Alheri Grace Abdu. Mataimakin shugaban kasa Amurka Kamala Harris ta shiga sahun gaba a fafatukar tabbatar da demokradiya a Afirka a wuninta na farko a Tanzania inda kasar ke kokarin kafa gwamnati mai damawa da kowa. Shugabar kasar Tanzania mace ta farko Samia Suluhu Hassan ta warware waɗansu tsare-tsaren ƙasar na danniya kamar haramta gangami duk da yake ta karɓi shugabanci ne daga jam'iyya mai mulki. Harris ce mace ta farko da ta zama mataimakin shugaban ƙasar Amurka Ghana wata da Hassan tana da muhimmanci a nuna goyon bayan Washington yayin da ƙasar Amurka take ƙara zawarcin ƙasashen Afirka. Wani kakakin rundunar soji ya ce jami'ai tara sun rasu a wani hadarin jiragen soji masu saukar angulu biyu da ya auku a Kentucky. Noji Stoneman kakakin Fort Campbell ya faɗa yau Alhamis cewa jami'an sun rasu ne jiya da daddare a Kentucky yayin da suke samun horon aikin soji. Sanarwar da ta fito daga sansanin soji na Fort Campbell ta ce jiragen masu saukar angulu biyu samfurin HH-60 Black Hawk da ke ƙarƙashin runduna ta 101. Rundunar ta tabbatar da hatsarin ta kuma bayyana cewa ana gudanar da bincike. Yau Alhamis, Rasha ta tuhumi wani ba'amurke wakilin jaridar Wall Street Journal da laifin leƙen asiri a ci gaba da takaddama diplomasiya da Washington kan yakin Ukraine da ka iya maida Rasha saniyar ware. Jaridar ta musanta zargin ta kuma buƙaci a saki Ivan Gerkovich, wakilin da ta bayyana a matsayin mai gaskiya da kuma ƙwazo. Gerkovich dan shekaru 31 wanda ya yi aiki a Rasha a matsayin dan jarida na tsawon shekaru 6 shine ba'amurke mafi girma da aka kama bayan Britain Griner wadda aka saki a watan Disamba bayan da aka daure ta a gidan yari na tsawon watanni 10 bisa zarginta da mallakar miyagun ƙwayoyi. Hukumar FSB ta ce ta kama Greshkovich a binnin masana'antu na Urals wanda ake zargi da aikata leƙen asiri don moriyar gwamnatin Amurka ta hanyar tattara bayanai kan ɗaya daga cikin gine-ginen masana'antun soja na Rasha sai dai bata yi ƙarin haske a kai ba. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a binnin Washington DC.
A gaida da Alheri Grace Abdu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara a Najeriya inda kananan ƴan kasuwa dake hada-hadar su a anguwar Mfafe dake gefen Abuja inda talakawa suka fi zama suna ta nuna murna dakatar da murnar dakatar da mamaye musu kasuwa da kotu ta yi alƙalin babbar kotun Abuja dake garin Buwari mai shari'a Muhammad Madugu ne ya yanke hukuncin dakatar da gina kasuwar bayan ruguje ta a bara daga Abuja ga rahoton da wakilin murya Amurka Nasir Adamu Alhikaya ya hada mana
kuma Allah ya saka mana da gari da alkhairi zamu cika bin sha'a insha Allah
Yan kasuwar dai da suka hada da maza da mata sun ce tun gurbin kasuwar Nagona koma daji suka fara gudanar da kasuwanci kafin karmar hukumar Buhari da yankin ke karkashinta ta bullo don kula da kasuwar bayan waje ya bunkasa wata rana kwatsam kamar yadda muka taba kawo labari sai karamar hukumar ta turo motocin rushe gine-gine ta ruguje kasuwar da zummar gina sabuwa inda daga bisani aka damka wani kamfani Shape Ideas aikin gina kasuwar da hakan zai sa san asalin ƴan kasuwar ba za su samu shagunan su ba bayan yanke hukuncin dakatar da ginin shugaban ƴan kasuwar Alhaji Saidu Abdullahi ya ce nasarar ta zama tamkar maida masu haƙi kayan su ne
akalla mun buɗa ta akan matsayin kasuwar ƙauye ma'ana haka take bude matsayin gona aka buda ta to mu kuma Allah ya kaddare kasuwar nan ta rayu wato misali a tun tana ainihin gona din ta aka zo aka yi rumfuna rumfuna haka dai har ita local government ta shigo kaje cewa wuri ya rayu don mu yan kasuwar mun rayar da wuri ta zo ta yanka mana ainihin wurirai kuma ta ainihin kita mana shuruda cewa mu biya aka yanka mu kowane mutum shago shi ya gina shi da kansu suka kawo mana plan kuma muka biya kudi aka ba mu receipt mun sha tsakanin shekara 5 da 4 muna roko a ba mu takaddun mu kamar yadda aka ma wadanci na farko amma abin da ke faruwa aka waya gari kawai ba wani sanarwa ba komai aka zo aka samu mutanen mu da rana tsaka aka rinka shiga da mota da turan kayan jama'a to ta wannan bangare jama'a aka rushe musu kasuwa babu sanarwa babu komai jama'a sun yi asara ba kadan ba to anan kuma mun je musu da hukuma mun san akwai doka
lauyan masu shigar da kara Sani Sajo ya zayyana gina kasuwar ba da hannun ƴan kasuwar ba ya saba wa dokokin mallakar kasa
kotu ta bada umurni cewa da Buhari da chairman na Buhari Area Council da Buhari Area Council da ita matar da kamfanin ta da suke ginin kasuwar gadan-gadan an dakatar da su daga yin wannan aikin kuma muhimmancin dakatar da su shine domin wannan shari'a da take gaban kotu ta samu tafiya ba wani tashin hankali ba wani tarnaki a cikin ta abin da yasa kotu dakatar da su kenan saboda haka ba za su ƙara yin wani aiki ba har sai lokacin da muka saurari wata buƙatar da ake kira motion on notice wadda already tana a gaban wannan kotu mai adalci
har yanzu dai ƴan kasuwar na rakube a sauran gefen filin kasuwar da aka ruguje suna kasa kaya kamar ƴan cirani tsadar kasuwanni a Abuja ko hayar shaguna kan sa kaya na zama masu ɗan karen tsada in an kwatanta da wasu sassa waje da kokowar babban birnin Nasiru Adamu Alhikaya muryar Amurka daga Abuja Najeriya
madalla an gaishe ka Nasiru Adamu Alhikaya da wannan rahoton to bari mu garzaya jamhuriyar Niger inda wani alƙalin kotun birnin Yamai ya sallami wasu jami'an kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta MPCR waɗanda hukumomi suka tsare a kurkuku a makonnin da suka gabata a bisa zarginsu da yaɗa labaran ƙarya a kafafen sada zumunta kulle ƴan rajin kare haƙƙin ɗan adam akan wani dalilin da ke nasaba da faɗin albarkacin baki wani abu ne da shugaban ƙasa Muhammad Bazoum a watannin farkon hawansa karagar mulki ya sha alwashin kawo ƙarshen sa daga birnin Yamai ga wakilin murya Amurka Sulaiman Muminu Barma da ƙarin bayani
a farkon watan nan na Maris ne jami'an tsaron farin kaya suka kama wasu kusoshin kungiyar farar hula ta MPCR cikin salon da wasu abokansu ke kira na ɗauki ɗaiɗai kafin daga bisani a gabatar da su a gaban alkali mai tuhuma wato procurer saboda zargin yaɗa labaran ƙarya a kafafen sada zumunta lamarin da yasa aka wuce da su gidan yari to amma a zaman da ta yi a jiya Laraba kotu ta sallami waɗannan 'yan fafutuka kamar yadda mataimakin shugaban kungiyar MPCR na Yusuf Jimarau ke yi min ƙarin bayani
akwai wanga bajawul namu na MPCR akwai Ibrahim Salisu na MPCR yanzu akwai Idris Adamu da ake cewa NCC shi ma an sako shi shari'a shi ya kamata a koma jiya a yi ta an kamera ce kuma hudu ga wata sabo ana biye da su ne bisa wannan haraka rizo su su ana tuban mutane da yada labarun ƙarya ko wani abuka dan ko ka yada wani wuri kamar fardaji na gurbi zuwa ni gurbi dan da nan sai ofishin yan sanda na biki su tsade ka su can shi muka interrogatoire ai za ka wurin zuzu mashi yawan su duka gaba da su suka shiga kansu
kulle ya rajin kare haƙƙin dan adam akan wani dalilin da ke da nasaba da fadin albarkacin baki wani abu ne da shugaban kasar Niger Mohamed Bazoum a watannin farkon darewar sa karaga ya sha alwashin kawo ƙarshen sa sai dai alamu na nunin tabbatar da wannan ikirari a aikace yana fuskantar turjiya daga wasu ma'aikatan da ke fakewa da dokar hukunta laifukan da aka aikata ta yanar gizo
yau bancin wankan wasu labaru naku ga su media sosai sun yawa kenan mai iko sai kai a hankali dole ne duk wani abin ka mutane da wani ya gani ya wallawa idan aka wallawa ko kuma al'umma za ta wannan kenan ita demokradiyyar nan da iko ne yanzu ta yi takatsantsan kowa ya zo iko Niger ko a duniya ma a yanzu kan watsa labaru na zamani dole na sai an yi aiki da su kana so sai an yi magana kuma sai an yi zance abin da muka ce mutane tun salon ikon su ya kasance mutane su ringa iko na gari wani al'umma ke ta alhamdulillah ko da yaushe
yanzu haka shugaban gamayyar MSA Sande Abdullahi Saidu na can kwance a babbar asibitin Yamai bayan da ya shafe watanni akalla biyu kulle a gidan kasan kwalo saboda zargin cinna wuta da gangan a mahakar zinaran tamu da nufin shafawa jami'an tsaro kashin kaji a dambarwar kisan wasu fararen kula a gobe juma'a ake saran sake gabatar da shi a gaban alkali kusa a gamayyar ta MSA Sande Falmata Taya na cewa suna da kwarin gwiwar kotu za ta wanke shi daga dukkan wani zargi
daurorin mu ba su kasa a gwiwa ba abin da ya kamata su yi na kan kuduri da doka da iko suna nan suna bi da gane da wannan ne gobe juma'a za a tashi gaban alkali muna faran gaskiya za ta yi halinta saboda mun yarda da larurorin mu kuma malaman shari'a ma ba duka ba su tare a lalace ko gobe akwai na gari muna tabbatar cewa da zancen nan da aka yi da cewa da kangon kwai dai ne da tsiya ga sanan ita ce za ta halitta ko in sha Allah
lugudan wutar da jiragen sojan Niger suka yi a mahakar zinaran tamo a watan Oktoban 2022 lokacin da suka bi sawun yan bindigar da ke kokarin boye makaman wasu yan sandan da suka halaka abu ne da ya haifar da zasafar muhawara a tsakanin hukumomi da ke cewa mutane bakwai ne suka mutu da dai gefe wasu yan farar kula da ke cewa daruruwan mutane ne aka yi wa kisan gilla a wannan rana Sule Mumuni Barma mai Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
A gaida Sule Mumuni Barma, to har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. To sai kuma Ghana. Tsokacin da shugaban kasar Nana Addo Akufo yayi kan matakin da gwamnatin sa ta jam'iyyar NPP ke dauka kan kudirin doka da aka gabatar a majalisar dattawar kasar dake neman haramta luwadi da Madugu da danginsu a kasar ya janyo cece kuce. Wasu a kasar da yana ganin jawabinsa ya yi daidai, yayin da wasu kuma ke ganin yana marawa 'yan luwaɗi da Madugu bayani. Ga wakilin muryar Amurka Hamza Adam da ke Kumasi dauke da rahoton.
We don't have any such legislation here in Ghana. A bill has been proposed to the parliament of Ghana.
Wannan ne Hamza da shugaban kasan Ghana Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya gabatar wa manema labaru a daidai lokacin da sun ka buƙaci ƙarin bayani akan haƙƙoƙin masu luwaɗi da madugu da dangogin su a Ghana, inda yake cewa babu wata doka da ke haramta luwaɗi da madugu, kuma kuɗiri ne aka gabatar a majalisar dattawan ƙasar na neman hukunta masu wannan harkar, amma kuma majalisar ba ta amince ba tukuna. Majalisar na aiki akan kuɗirin, zan shigo ciki a ƙarshe.
The parliament is dealing with at the end of the process I will come in.
Wannan tsokaci da shugaban kasa Nana Addo Dankwa Akufo Addo ya gabatar ya janyo cece kuce tsakanin al'umman kasar, a inda wasu ke ganin yayi daidai wasu kuma na ganin akasin haka.
Fatima Muntari, batun magana da president ne mu ba mu rayi sabida yanzu muna da yara suna tashi abinda su ma za su zo su yi kenan shi na su ma za su follow kuma according to Allah ma ya hana Christianity ma sun hana belemu shi sa dai muna so layi fushi da mu da shemu accept
a sunana Adebayo a ni banyan blame shi kan an kwashi an san dai bayan nan banyan ce bai gyara ba saboda bai yi tuma abin gan parliament gwari ce kaman kaza bai parliament zai ce wani abu daban shi za a yi we have to wait for the parliament
shugaban kungiyar hadin gwiwar musulmi ta kasa wato coalition of muslim organization in Ghana kuma a takaice Abdul Mannan Muhammad ya ce ba sa ra'ayi da tsokacin da shugaban kasa ya yi
maganar da shugaba ya yi ko muka gani a ra'ayin mu kaman bai dace ba because gaban namu duka ne muna da wadanda kuma suna da wani ra'ayi kuma ga munan mu ne masu yau a kasan ga wadanda suna goyen bayan wannan doka da muke so a kawo kasan ga inda wani abu ma kar a ce kaman mu ne minority shi yasa abinda dai mu muke so mu fadi ma jama'a cewa Allah ya yarda cikin me ga amso ma batun dokan nan abin a parliament an ka gama tattauna da wannan magana daga parliament wato an yi voting kuma an yi live coverage ko ya gani wato wadanda ba su goye bayan wannan position da mu muka doki as majority ko ya
dauki ko Abdul Wadud Muhammad Jigo a matsayin masu luwadi da madugu na ganin lokaci ya kai da a fahimci cewa haka Allah ya halicce su kuma shi zatin kansa musulmi ne kuma yana azumi bambanci kawai shine yana sha'awar dan uwansa namiji ta hanyar ijma'i
ni haka mun sun yi da sunna na ina sallah na ina jini da ta azumi ta kan amma ta sunan dai haka nake and you can't take that away ba wai kamar all the teaching na na yi da ku ne ne ko ta fiya yin ku ne ba ko da bambancin asali the only difference is that people we are attracted to zaka kuma kuka mu duka the same people
sai dai ana sa jawabi kakakin majalisar dattawan kasar Honorable Agban Sumanu Babin ya ce babu ruwa da iskar da zai hana su amincewa da kudirin doka na haramta luwadi da madugu da dindangogin su a nan kasar Ghana ita dai mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta jaddada wa manema labaru yayin ganawar su a fadin shugabancin kasar Ghana ta Jubilee House cewa Amurka za ta ci gaba da kare haƙoƙin bil'adama domin kowa ya samu nasa ƴanci
the importance of supporting the freedom and supporting and fighting for equality among all people and that...
Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana
an gaishe ka Hamza Adam da wannan rahoton to yanzu ko sai labaran wasanni tare da Abdul Wahab Muhammad a Najeriya
wasanni a takaice
mun saurare barkamu da ganin wannan lokaci da sashen Hausa muryar Amurka ke kawo muku takaitattun labarin wasanni wanda ni Abdul Wahab Muhammad daga Bauchin Yakubu ke shiryawa da kuma gabatarwa cikin shirin namu akwai ƙarin haske kan batun da shahararrun ƴan wasan Brazil da kuma na Ingila suka yi akan dan kwallon Najeriya wanda lokacin da yake taka leda an san shi a kasashen duniya saboda da irin salon wasan tomola sai dai kuma kafin wannan zamu duba batun fafatar da kasashen Afirka ke yi domin samun cancantar kaiwa ga shiga fagen kasashen da suka tsallake suka sami nasarar su wakilci kasashen su a gasar daukan kofin nahiyar Afirka na wannan shekarar da kasar Ivory Coast za ta dauki bakuncin kasashen kasashe guda shida tuni din yanzu sun samu tikitin buga wasan su ne Senegal Afirka ta Kudu Burkina Faso Morocco Algeria sai kuma musaukin baki Ivory Coast yanzu kuma ga fashin bakin da fitattun ƴan wasan kwallon kafa na duniya wato Ronaldinho na kasar Brazil da kuma John Barnes na kasar Ingila suka yi akan jejjeyar kota ɗan Najeriya.
Sunana Ishala Michael marubuci labarin wasanni a Najeriya. A kamar yadda suka faɗa idan aka kusanta abin da ke faruwa yanzu a duniyar wasanni musamman a ƙwallon ƙafa. Maganan jejjeyar kota kuma ce sunan jejjeyar kota da a ce yanzu ne yayi tashinsa to da ba za a yi maganan ko Ronaldo ko Messi ko kuma wannan yaro mai tasowa Kylian Mbappe ba saboda a lokacin da shi jeje kuta yi rayuwarsa na buga ball Allah ya ba shi ne basira kullun kafa wanda in ba wanda ya zo ne yayin nazari ba sosai ba za ka gane yanda yake sarrafa kullun kafa ba saboda a lokacin da yayi tashinsa duk masu tsaron gida ko kuma masu tsare baya na club ba sa son hadu da jeje Okocha saboda kaman yana amfani da layin zana ne kana ganin shi yana zuwa dan dagi ko kadan sai ga ya bata kafin ka ankara sai dai ka ganshi a gaban ka ya barka kai kana neman ina kullun ma take so ya riga ta fara ita to wannan basira ne wanda Allah ya bashi kuma shi din ya zo ne sarrafa ta da yawa da sosai har ya samu ya kai ga matsayin da ya kai amma a lokacin da yake yi shi nayi ne kawai yana jin dadin abin da yake don ka san an ce a san mutum a san sana'ar sa to shi na jin dadin sanan da yake yi bai yi la'akari da
zai zo
zaman tuni abu a gobe ba shi yasa a lokacin zan ce kaman ya sikire shi ne ya kama ganye don ya bar babban club wato PSG ya dawo wata ɗan karamar club a lokacin a Ingila Bolton Wanderers saboda shi lokacin kawai abin da yasa a gaba shine yazo ya buga kwallo a Ingila ko ma ta yaya ne saboda ko yanzu ma idan ana maganan kasan da tafi almishi a kwallon kafa a duniya to kasar Turai da ko kuma Ingila ita ce a gaba shi Okocha ya zama wanda sunan shi ya shahara a duniya gaba daya
ba dan yi tuna ma idan muka je Saudi Arabia sai ka ji larabawa suna ce sun so
ga gajiya ne mu a ko lokaci da muka je Jerusalem larabawa nan suna ganin mu Okocha Nigeria Okocha Nigeria saboda an riga lakanin nan ne na kana magana Najeriya kullun kafa dole shi ka kira sunan Jeje Okocha so magana da Nordino yayi da Jumbant daidai ne magana don ko shi wannan Aldinho ya faɗa cewa yayi koyi abubuwa da yawa a wajen Okocha saboda a lokacin suna tare ne a PSG din 2001 zuwa 2003 shi kuma Okocha ya bar PSG 2002 ya koma Bolton ya bar Ronaldinho a baya
ya taba cin kaman Ballon d'Or din nan da yake yi kura
a Okocha bai taba ci ba sai dai na Africa
Abdulrahman Muhammad mura Amurka daga Bauchi a Nigeria
kuma dalla an gaishe ka Abdulrahman Muhammad uwar gida ko kin ji wannan albishir
da abin da kika jima kina nema ta samu
sashen Hausa na muryar Amurka ya fara kawo muku shiri na musamman da mata zalla
shirin zai rika haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa a cigaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma dimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba
Shirin zai rika zuwa muku kowace ranar Lahadi da karfe 9:30 na dare a gogon Najeriya. Ke ma kina iya shiga wannan shirin domin bada gudunmawa ga cigaban harkokin mata.
Kada ki yadda a baki labari ko kuma ki zama ƴar kallo.
Muryar Amurka, duniya a tafin hannu. Madalla, masu sauraro, yanzu kuma sai karatun Alkur'ani mai tsarki.
Sunana Shafa Malam Muhammad Shekaru nan kwani jamhuriyar Nijar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi uttaqillaha wala tuti'il kafirin. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلِ أُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَكُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا صدق الله العظيم
Masha Allah, to yanzu kuma sai labarai a takaice.
Fada Vatican ta ce za a kwantar da Papa Roma Francis na tsawon kwanaki domin yi masa jinyar ciwon huhu bayan ya yi fama da matsalar lumfashi na tsawon kwanaki. Kakakin Fada Vatican Matteo Bruni ya faɗa jiya Laraba cewa Papa Roma Francis ɗan shekaru 86 baya ɗauke da cutar corona sai dai yana buƙatar jinya. Magoya bayan Papa Roma suna addu'a Allah ya ba shi lafiya. Jiya Laraba kakakin Fada Vatican ya bayyana cewa Papa Roma Francis yana fama da matsalar lumfashi cikin kwanakin nan ya kuma tafi asibiti domin gwaji. Gwaje-gwajen sun nuna cewa yana fama da cutar lumfashi ne da zai buƙaci jinya amma ba cutar corona ba. Waɗansu mutane da ake kyautata zaton masu kutse ne a Koriya ta Arewa da suka ɓadda kama da ƙaryar cewa su 'yan jarida ne da ke aiki da muryar Amurka sun tuntuɓi ƙwararru kan manufofin tsaron nukiliya da yaɗuwar makamai a cewar wata ƙungiyar leƙen asiri da ake sa ido kan barazana wadda ta ce wannan na daga cikin abin da ke faruwa yanzu inda mutane ke ɓadda kama cewa su 'yan jarida ne daga manyan kamfanonin yaɗa labarai. 'Yan leƙen asirin ta yanar gizo sun yi ƙoƙarin tattara bayanan sirri game da matsayin jami'an ƙasa da ƙasa kan gwamnatin Pyongyang ta Kim Jong-un a cewar wani rahoto da Mandiant kamfanin tsaro na yanar gizo na Amurka reshen Google ya fitar. Wannan shi ne yunƙuri na baya-bayan nan da aka sani da ƙungiyar leƙen asirin ta yanar gizo da aka fi sani da APT-43. Ta yi wadda kuma ake kira Kim Soki ko kuma Talium da ke ƙaryar cewa 'yan jarida ne suna kaiwa ƙungiyoyin gwamnati a Amurka da Koriya ta Kudu da cibiyoyin ilimi da kuma manazarta hari aƙalla 'yan jarida 7 da kuma kafofin watsa labarai 5 lamarin ya shafa. Mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka Kamala Harris ta shiga sahun gaba a fafutukar tabbatar da demokuraɗiyya a Afirka a wuninta na farko a Tanzania inda ƙasar ke ƙoƙarin kafa gwamnati mai damawa da kowa. Shugaban ƙasar Tanzania mace ta farko Samia Suluhu Hassan ta warware waɗansu tsare-tsaren ƙasar na danniya kamar haramta gangami duk da yake ta karɓi shugabanci ne daga jam'iyya mai mulki. Harris ce mace ta farko da ta zama mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka. Ghana wata da Hassan tana da muhimmanci a nuna goyon bayan Washington yayin da ƙasar Amurka take ƙara zawarcin ƙasashen Afirka. Wani kakakin rundunar soji ya ce jami'ai 9 sun rasu a wani haɗarin jiragen soji masu saukar angulu 2 da ya auku a Kentucky. Nondis Thurman, kakakin Fort Cavell, ya faɗa yau Alhamis cewa jami'an sun rasu ne jiya da dare a Kentucky yayin da suke samun horon aikin soji. Sanarwar da ta fito daga sansanin sojin na Fort Campbell ta ce jiragen masu saukar angulu 2 samfurin HS-60 Black Hawk da ke ƙarƙashin runduna ta 101. Rundunar ta tabbatar da hatsarin ta kuma bayyana cewa ana gudanar da bincike. Yau Alhamis, Rasha ta tuhumi wani ba'amurke wakilin jaridar Wall Street Journal da laifin leƙen asiri a ci gaba da takaddama diplomasiya da Washington kan yankin Ukraine, wato kan yakin Ukraine da ake ƙara gani zai ƙara maida Rasha saniyar ware. Jaridar ta musanta zargin ta kuma ce ta buƙaci a saki Ivan Gerkovich, wakilin da ta bayyana a matsayin mai gaskiya da kuma ƙwazo. Gerkovich ɗan shekaru 31 wanda ya aiki a Rasha a matsayin ɗan jarida na tsawon shekaru 6 shi ne ba'amurke mafi girma da aka kama bayan Brittany Griner wadda aka saki a watan Disamba bayan ɗaure ta a gidan yari na tsawon watanni 10 bisa zarginta da mallakar miyagun ƙwayoyi.
To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamar da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Alheri Grace Abdu da ta tayani gabatarwa da kuma Dadi Balawai da ya ba da umarni sai injiniyan mu na yau ni ce taku Tinta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwana lafiya, ma'assalam.